sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amman da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Kafofin sadarwar Amurka sun ce kungiyoyin ta'addanci suna gwada waɗansu nakiyoyi da za a iya boyewa a kwamfuta hannu wato laptop da ba za a iya gani a hanyoyin binciken tsaro da ake amfani da su a tashoshin jiragen sama ba. Tashar CNN da kuma CBS sun ce jami'an leken asirin Amurka sun shaida musu cewa mayakan kungiyar Al-Qaeda da kuma na IS suna neman dabarar makalla nakiyoyi a kayan da ke amfani da wuta dangin kwamfuta. Cibiyoyin labaran sun ce binciken ya nuna kungiyoyin ta'addancin sun sayi manyan na'urorin tsaron tashoshin jiragen sama na zamani domin su gwada yadda za su boye nakiyoyin kafin su shiga jirgi. Sun ce wannan bayanin leken asirin na daga cikin dalilan da ya sa kwanan nan gwamnatin shugaba Trump ta hana matafiya daga tashoshin jiragen sama 10 daga kasashe gabas na gabas ta tsakiya 8 da kuma kasa Afirka shiga jirgi da karamar kwamfuta hannu ko waɗansu kayayyakin aiki da wuta. Fada White House ta bayar da sakonni masu karo da juna dangane da tayin da tsohon mai ba shugaban ƙasa shawarori kan harkokin tsaro Michael Flynn na ba masu bincike majalisar haɗin kai kan batun tuntuɓa tsakanin mashawartan yaƙin neman zaben shugaba Trump da Rasha idan za a ba shi kariya daga tuhuma. Kakakin Fada White House Sean Spicer ya shaida wa manema labarai yayin ganawa da ya saba yi da su kullum cewa ba zai ba Michael Flynn ko wasu wani shawara kan harkokin shari'a daga wurin da yake ganawa da manema labarai ba kan ko su ba da bahasi gaban kwamitin bincike na majalisa ko babu. Kalaman na Spicer sun sha bamban da sakon Twitter da shugaba Trump ya aika da farko, inda ya goyi bayan cewa ya kamata Flynn ya nemi ƙarin wato kariya kafin ya ba da shaida akan abin da ya danganta da bita da kullin siyasa. Da aka tambaye shi ko yana gani Flynn yana da waɗansu bayanai da za su bata wa Trump suna, sai Spicer ya ce a'a. Karan farko cikin shekaru da dama rundunar sojin Najeriya ta gudanar da rawar daji a jejin Sambisa wanda a lokutan baya ya kasance matsugunin kungiyar Boko Haram. Ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali ya ce za su ci gaba da horar da sojojin domin tabbatar da cewa suna goyen bayan kuma suna samun dabaru na zamani. A nashi jawabin babban hafsan soji Lieutenant General Tuko Buratai ya bayyana godiya domin irin goyen baya da haɗin kai da suke samu daga al'umma, sai dai ya yi gargaɗi da cewa har yanzu ba a gama yaƙi da ƙungiyar Boko Haram ba.
‘Yan ta'adda yau suna nan mai da su kalafa daga jimi su sake bullowa abin da muke so mu kare.
Gwamnan jihar Borno Kashim Shetima ya ce jihar za ta keɓe ranar 27 ga watan Disamba na kowace shekara domin tunawa da jejin Sambisa, ranar da a shekara ta 2016 rundunar soji ta ayyana kwace jejin daga hannun kungiyar Boko Haram. Bayan kwace wani muhimmin filin jirgin sama a arewacin Siriya wannan mako daga kungiyar IS da karun da Amurka ke marawa baya da kuma rundunonin sojojin Amurka, yanzu suna iya isa cibiyoyin sufurin jiragen sama 5 a yankin, abinda zai ba su damar yakar kungiyar bisa ga cewar jami'ai da kuma masu harsashe. Jami'an Amurka biyu sun shaida wa muryar Amurka cewa injiniyoyin Amurka da kuma ma'aikatan jiragen sama suna kokarin gyara filin jirgin sama da ke tafkin Tafga da Dakarun Siriya da kuma Amurka ke marawa baya suka kwace ranar Lahadi. General Carton Everhart, kwamandan mayakan saman Amurka, yan tafi da gidanka, bai tabbatar ko sun kuma musantawa ba ko jami'ansa na gyara filin jirgin sama na Tafga sabili da dalilan tsaro, sai dai ya ce jami'an nasa za su iya yin aiki ba tare da ɓata lokaci ba. A shekara ta 2014 mayakan IS suka kwace ikon sansanin daga dakarun Siriya suka kuma kashe akalla sojoji 160 a wani gumozu. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson da yake ganawa da abokan kawancansa na kungiyar tsaro ta NATO ya faɗa jiya Juma'a a birnin Brussels cewa tilas ne su ƙara yawan kuɗaɗe da kasashen su ke kashewa kan harkokin tsaro. Babban jami'in diplomasiyan ya shaidawa ministocin kasashen ƙetare cewa tilas ne kungiyar kawancen ta sami kuɗi da kuma kayan aiki da take bukata domin ta iya gudanar da ayyukanta a wurare kamar Iraki da kuma Siriya. Tilerson ya kuma tabo batun kafin rufe Rasha ke nunawa a Ukraine.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. To ma dalla kafin mu nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau muna nan dauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotannin mu na farko da na biyu za su yi mana magana akan rigakafin cutar shan inna na wata-wata da ya gudana a jihar Jigawa da kuma jihar Maradin Jamhuriyar Nijar. Rahotanmu na uku zai yi mana magana akan irin matakan da ya kamata a dauka domin kare kai daga kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro, wato malaria. Shi kuwa rahotanmu na hudu zai yi mana magana ne akan ranar 24 ga watan Maris na kowace shekara da aka kebe, wadda aka sanya wa suna ranar tarin fuka ta duniya da ya gabata, da yanda hukumar lafiya matakin farko ta jihar Bauchi ta kalli ranar. Rahotanmu na biyar zai yi mana magana akan kokarin da ake ci gaba da yi a jihar Neja wajen shawo kan cutar sankarau. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla, gaida Mamman Nasir.
An gudanar da rigakafin wata-wata da ake bi gida-gida na watan Maris da ya gabata a jihar Jigawa cikin nasara. Babban darakta a hukumar lafiya matakin farko na jihar Jigawa, Dr. Shehu Sambo, shi ya shaida hakan a wani tattaunawa da ya yi da wakiliyarmu Halimatu Abdullahi.
Kamar yadda alƙalima ɗin suka fito, kusan a shekara huɗu da suka wuce ma ba mu taɓa samun sakamako mai kyau kamar na wannan wata da ya gabata ba. Domin kuwa kusan akwai wani gwaji da ake yi bayan an gama, ake bi gida-gida, unguwa-unguwa a ga yara nawa ne kusan ba samu wannan sinadari na shan inna ba. Tunda kin san idan an yi ita wannan rigakafi ana shafawa su yaran maka a hannunsu dan karamin yatsa na hagu. To a cikin ikon Allah duk fadin jihar Jigawa yara 27 kawai aka samu. Wannan bincike ya nuna cewa ba a musu wannan digo ba, wanda kuma da mukan samu yara fiye da 100 ko har 200 ma ba ai wannan ba, ko kuma dai yara da yawa. Kuma kamar yadda na ce, wannan nasara ce wadda gaba daya aka samu, kuma yana nuna cewa jama'a suna ƙara fadaka akan wannan yaki da ake na cutar shan inna na kokarin wannan ƙasa tamu da kuma jihar Jigawa gaba daya kakkabe wannan cuta ta shan inna. Saboda haka ba karaman nasara muka samu ba, da cewa ba za a rasa yan matsaloli nan da can ba.
Su waɗannan yaran da ba a samu an yi musu ba, an samu matsalar duba da ganin idan an ce yaro na rashin lafiya ba a gudanar mishi da irin waɗannan alluran rigakafi, ko kuma an samu matsala ne daga su iyayen?
Ba wai lalle bane, saboda ita cuta ba kowace ce take hana yin rigakafin shan inna ba. Cututtukan da suke hanawa a yi rigakafin shan inna ba su da yawa. Matsalar da aka samu shine na tafiye-tafiye na su yaran. Kamar iyayen sun yi wata tafiya zuwa wani gari ko wata jiha ko ma wata kasar, tunda muna da iyaka da kasashe kamar su jamhuriyar Niger, watakila har zuwa kasar Chadi da sauransu. Wasu kuma sun tafi kamar gona, misali lokacin da ake suna fita da asusuba kafin su dawo kuma sai wajen magarba. To har wannan kwanaki suka yi akan samu a tsallake wannan. Wani kuma ajizanci ne irin na dan adam, ba a samu an yi musu ba. To saboda haka wannan su ne manyan dalilai, amma ba tsananin ko kin abun ne daga wurin jama'a ba. Ba mu taɓa samun haɗin kai gaskiya kan wannan rigakafi irin wannan karan ba, kuma muna ƙara godiya ga jama'ar jihar Jigawa da haɗin kai da suka bamu.
Wanne kira dai za a ƙara jaddadawa, wanda kusan shi ne abu mahimmanci ga al'umma, na kadda su gajiya wurin baiwa yaransu wannan alluran rigakafi?
A yanzu dai gangamin da aka fi matsawa a kai shi ne na shan inna. Shi kuma saboda an kusa kakkabe wannan cuta daga doran duniya ma gaba daya, shi yasa mutane suke ga kaman an matsa musu. To aski idan ya zo gaban goshi ya fi zafi gaskiya. Saboda haka kiran da muke yi jama'a, da Allah kada a gajiya. Idan mun zo gidajensu da zummar a fito da yara mu musu wannan sinadari na shan inna, to don Allah kada a gaji dai a taimaka a fito da waɗannan yara. Kuma kamar yadda aka sani, jihar Jigawa ta shiga shekara ta 5 ba tare da barkewar wannan cuta ta shan inna ba. A ci gaba da taimakawa da kuma ba da haɗin kai.
Dr. Shehu Samba kenan, babban darakta a hukumar lafiya matakin farko na jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Duk da cewa jamhuriyar Niger ba ta daga cikin kasashen da take dauke da cutar polio, wato cutar shan inna, hukumomi na ci gaba da gudanar da rigakafin wata-wata domin kakkabe cutar kwata-kwata daga doren ƙasa. Shuaibu Mani na dauke da rahoto daga maradin jamhuriyar Niger.
Duk da nasorin da aka samu a jamhuriyar Niger na kawar da cutar shan inna ga ƙananan yara, kawai yanzu likitoci ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen tabbatar da rigakafin wannan cuta ta polio ga ƙananan yara sabbin haihuwa zuwa shekaru 5 da suke ci gaba da maimaitawa domin hana kutsuwata daga makwabta. Malam Idris Abdu, malamin waye kai a hukumar kare lafiya matakin farko cewar DRSP a jihar Maradi.
To dangance da kuma jama'an mu da jama'an Nigeria, ana cudedeniya, ana hulɗa sosai a kullum. Zaka gani namu sun je can, koko nasu sun ketaro sun zo na wajenmu. Muna tsoron wannan cutar da muka kiyaye a yau da take barazana kuma a can Nigeria, kar mu je mu dauko ta ko kar su ketaro su zo samu mita. Sanin kowa ne ita wannan cutar, idan yaro guda yana dauke da ita yana iya samu yaro wajen 200 kamar yadda lissahi ya bada kewaye da shi.
Albarkacin ga shoshawa, kuna da isasshen magani likitoci?
Tun da muka fara wannan zagaye lalle ba mu fara shi sai mun tabbatar da cewa maganin da ke gare mu ya isa kowa da kowa.
Akwai burin da kuke so ku cimma?
Burin da muke so mu cimma shine mu ga dukkan yaran mu, diyan mu, sabo aihuwa zuwa shekara 5 dukkan su sun samu wannan rigakafi na cuta wannan sha'inna.
Sai dai ci kasin da ake samu har yanzu waɗansu uwayen diya suke yin kimime da wannan mataki na rigakafi ga ƙananan yara da Madam Ibrahim Aisha Tusake 'yar kwamatin Larabawa daga babban birnin Yemen kuma a ƙarƙashin hukumar yaƙi da cutar duka ta annoba ta ƙasa ta ci.
To, matsalolin da dai muke tarda cikin Maraɗi musamman cikin garin Maraɗi su ne kamar ana wanga zagaye na rigakafin cutar shan'inna. Mutane da yawa suna hana ɗiyansu a samu su magani don yawanci tana wa rashin gane wa juna ne da su da masu dashen maganin nan a wajen wayan yara don su ba da haɗin kai su ba da amincewa su a dinga a sama yara duka wanga rigakafi na cutar shan'inna don alƙawali ne da gwamnatoci duka gaba ɗaya suka ɗauka na so su ga an ƙare da wannan cutar shan'inna a kan doron duniya duka gaba.
Shaibu Mani, murya Amurka daga Maraɗi a jamhuriyar Nijar.
A har kullum masana harkar kiwon lafiya na bayyana cewa rigakafi ya fi mahimmanci fiye da samar da magani bayan ɓullar cuta. Profesa Isa Abubakar, ƙwararren likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano, shi ya shaidawa wakilinmu Muhammad Sadisu Rabiu matakan da za a ɗauka domin kare kai daga kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro, wato malaria.
Ko wajen kwanciya mutum ya sa kaya ma wanda suka rufe mishi jiki, shi ma yana taimakawa musamman in ya san ba shi da hanyar da zai samu wannan maganin sauro din, gidan sauro din. To, in mutum ya lullube jikin shi kaga da sutura wanda kaman har da safa in ta kama har safa hannu ma in akwai, to duk yana rage yawan kamuwa din da cizon sauro din ya zamana cutar ta afku.
Idan mutum ya kamu da wannan cuta, wani irin mataki ya kamata ya dauka in ya ji alamun ita wannan cuta a jikinsa?
To, mafi alade shi ne a samu ma'aikacin kiwon lafiya. Akwai su a mataki daban-daban, akwai ƙananan asibitoci na karkara ko na unguwanni wanda su ne ake so ƙananan cututtuka in sun afku maza a garzaya a je wajensu. An ba su horarwa iri daban-daban wanda za su gano kowace cuta ce mai sauki kuma wace iri ce. Wato, idan ya zamana abu ne da sun gane kanshi za su iya magani a nan matakin, to nan da nan za su yi. In kuma sun gane cewa wace tafi ƙarfinsu ne, shi ma ba ɓata lokaci za su aika mutum asibitin da suke ganin ya dace wanda ya fi nasu yana na gaba, mataki na biyu ko ma na uku. To, wannan yana da kyau mutane, ga asibitocin nan muna da su a karkara da dama ko kuma a unguwanni, amma wani lokacin sai ka ga ba a cika zuwa ba. To, babban kira a nan shi ne mutum ya ji bai ji daidai ba ya je a gare su ɗin. Su, saboda horo da suka samu, za su gane idan cuta ce ta cizon zazzabin cizon sauro bai fi ƙarfinsu ba, yawanci kashi 90 wajen ɗin cikin 100 za su iya maganin shi a nan. Sauran 10 da cutar zazzabin cizon sauron ne amma ta ci ƙarfin mutum sosai ba za su iya wani abin kirki a kai ba, za su ɗan ba da matakin da za su iya su tura mutum na gaba ko kuma ma take su tura shi ɗin ba tare da sun ɓata lokaci ba. To, kaga wannan yana da alfanu. Amma akwai tsari, wato ko chemist wanda suke da rajista, ana ba su horarwa don dai ta irin waɗannan cutar in ba ta yi nisa ba sukan iya gane ta su ba mutum magani da zai warke. Kamar kuma iyaye mata waɗanda suke kula da yara ƙanana, musamman ana koyar da su in suna kai yara asibitin wajen allurar rigakafi ko kuma tun lokacin suna awon ciki ma, tun anan ana horar da su yadda za su gane alamomin cuta kamar wannan, wato jiki zai yi zafi na yaro da sauran alamomi, wato za su gane sai har akwai lokacin da an ba su dama ma za su samu magani kamar paracetamol, kamar su ba yaro kafin su kai shi ga asibiti, don ba a so a bari jikin ya yi zafi ainin ba a ba da wannan paracetamol ɗin ba, ko kuma a samu tsumma wanda an ɗan tsoma shi a ruwa mai lum-lum haka a sassa a jikin yaro ana shafawa. To, wannan duk suna taimakawa zazzabin ya ɗan sauka, sannan kuma a nemi hanyar zuwa asibiti. Rashin yin hakan yakan sa wani lokacin asibitin yana da nisa, kafin a kai sai ka ga cutar ta yi nisa har yaro ya fara suma ko ya fara jijjiga jiki da firgita da sauransu. To, wannan matakai su ma suna taimakawa domin rage zafin cutar.
Profesa Isa Abubakar kenan akan matakan kare kai daga kamuwa da cutar malaria a tattaunawar da suka yi da wakilinmu na Kano Muhammad Salisu Rabiu.
Tarbiya
Ranar 24 ga kowace watan Maris rana ce da hukumar lafiya ta duniya ta kebe domin ƙara himma wajen yaƙi da cutar tarin fuka. Amina Abdullahi Girbo ta ba mu rahoto yanda ranar ta gudana a jihar Bauchi.
Shugaba mai yaƙi da cutar tarin fuka a hukumar Bakatma, Dr. Mansur Dada.
Kamar yadda kuka sani, Majalisar Ɗinkin Duniya takan wayar da ranaku na musamman don bikin cututtuka da dama. Akan ma ware rana ta musamman saboda bikin ma lafiya na duniya. So kamar yadda ake ware wannan ranaku, haka aka ware ranar 24 ga watan Maris na dukkan shekara wajen wayar da kan al'umma dangane da cutar tarin fuka. Kuma ai amfani da rana wajen neman goyon baya da haɗin kan masu faɗa aji a cikin al'umma don su tallafa a ga yadda za a ci gaba da yaƙi da wannan cutar. Kuma rana ce wanda ake amfani da ita wajen wayar da kan jama'a akan me cutar tarin fuka, me yake jawo wannan cutar, kuma idan mutum ya kamu da wannan cutar ta yaya wani abubuwa ne za su nuna a jikinsa da zai nuna yana ɗauke da wannan cutar. Haka kuma an tabbatar yana ɗaure da tarin fuka ɗin, yaya zai iya samu magani, wanda bai kamu ba kuma ta yaya wani matakai ya kamata ya ɗauka wajen kare kansa daga kamuwa da ita cutar tarin fuka. A nan jihar Bauchi muna aiki tare da ƙungiyoyi kamar su NLR da KMCV da IHBN da Save the Children da FHI 360 wajen yaƙi da daƙile wannan cuta ta tarin fuka. Akwai kuma ƙungiyoyi wato civil society organizations da dama wanda muke amfani da su a faɗin jiha wajen yaƙi da wannan cutar. Zuwa Najeriya, a bisa rahoton da aka fitar a shekarar da ta gabata ya nuna akan duk faɗin ƙasashen Afirka, ƙasashe sama da 50, Najeriya ita ce na ɗaya wajen yawan mutane wanda suke ɗauke da ita wannan cutar tarin fuka. Aka ɗauki ma list ɗin duniyan gabaki ɗaya mu ne na hudu. A jihar Bauchi a kowane mutum 100,000 in aka ɗauka za a samu mutum 322 wanda suke ɗauke da ita wannan tarin cutar tarin fuka.
Shugaban Bakatma kenan Dr. Mansur Dada. Dr. Edop Joseph Jami'i a Save the Children International ya yi ƙarin haske dangane da wannan rana.
Save the Children International kuma tana aiki a matsayin tarin fuka a cikin a yara. Okay, yanzu abinda muna da shi a cikin aikin mu da zamu yi a cikin wannan program shine zamu bi wanda mun samu suna da tarin fuka da an riga test nasu a adult centers a nan Bauchi ranan Tuesday da Wednesday a satin da zamu shiga. Zamu bi su zuwa duk gidajen su mu duba ko ne yaro da mun gani yana gidan da wani yana da tare, zamu yi musu test mu duba ko suna da alaman tarin fuka. In suna da alaman tarin fuka mu zamu rike su mu kai su asibiti har su yi gwajin mu tabbata ko suna da tare ko ba su da shi. Wanda ba su da tare kuma ba su kai shekara 6 ba zamu fara su da magani wanda zai hana su samu tarin. Shekaran da ya wuce mun samu yara guda 6 da sun samu tarin fuka. Amma muna so kuma mun canja halin da zamu nema su shekaran nan domin mu kara mutanen da suna da tare da zamu iya samu. Shine abinda zamu yi shekaran nan, da shekaran da ya wuce muna bin gidaje ne kawai mu neme mutane. Amma wannan shekara mun ga wanda yana da tare zamu bi gidan shi ne duk yaran da suna na wurin zamu duba.
Dr. Edo Joseph kenan. Taken na bana dai shine hada kai dinganin bayan cutar tarin fuka. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo, an ci gaba da kokarin shawo kan cutar sankarau ne wacce ta bulla a jihar, inji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari.
Jami'an kiwon lafiya a jihar Niger, Najeriya na can sun dokofa wajen fadakar da jama'a akan cutar sankarau da ta barki a wasu kananan hukumomin jihar. Kananan hukumomin dai sun hada da Agwara, Kwantagora, Rijau da kuma karamar hukumar Magama. Wannan al'amari dai yayi matukar tayar da hankalin jama'a. Bisa la'akari da yadda a yanzu haka sama da mutane 31 sun harbu da cutar, yayin da tuni har mutane 16 sun tafi lahira. Dr. Mustapha Jibril shine kwamishinan lafiya na jihar Niger.
Yanzu a Niger wannan local government namu guda 4 muna da mutane 31 da suka kama da wannan cutan. Kuma ba mu ji dadi ba gaskiya, mun rasa rayuna guda 16. Duka wayannan rayuna kuma mun rasa su a gida ne, saboda mutane suka kama da wannan cuta din suna ta tunanin cewa mayu ne ke kama da mutum, mun ba su je asibiti ba. Shine babban matsalan da muke samu, amma muna nan muna kokari mu tabbatar da cewa muna ƙara fata da kan jama'a mu gaba daya, kuma muna kokarin haɗin kai da masu duba marasa lafiya na gargajiya namu, domin su ma in yan kawo musu irin wannan cutan suka gani su sanar da mu, domin abin da ya kamata yi a yi.
A yanzu haka dai kwamishinan lafiyar Dr. Mustapha Jibril ya ce sun tura jami'an su dauke da magunguna da kuma fadakarwa ga jama'a akan kaucewa kwana cikin zafi da kuma cinkoson jama'a domin tabbatar da ganin an tsaida yaduwar cutar.
Akwai ma'aikata a ƙasa yanzu nan, muna da hasitoci mu da take suke wurin duka an sanar da su. Muna da kuma ma'aikatan local government namu da su ma duka an sanar da su. Muna da wanda ake cewa district notification surveillance and notification officers namu, su ma duk kowa yana sane yanzu nan, kuma kowa na ana bincikawa a tabbatar da cewa ana bin lungu-lungu a tabbatar da cewa babu mutane da suke da wannan cutar, kuma wanda aka gani da shi a yi kokari a kai su asibiti da wuri.
Bayanai dai sun nuna cewa cutar ta sankarau na ci gaba da yin barazana musamman a wasu jihohi guda 20 da ke fadin Najeriya, al'amarin da ke nuna akwai matukar bukatar daukar matakin gaggawa domin ceto rayukan jama'a. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari daga Minan jihar Neja, Ibrahim Alfa Ahmed Gareka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada amanta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya.
Jama'a, abin da ya samu kenan a wannan shirin. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.